ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كان وتا عشرين ديدي قوتم رجب كنا شكرا تدبو ليلة دريب ليلة ثلاثين جرم الله صلى الله عليه وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma shi ne dace da 12 kenan ga watan 7 shekara ta 2009 a lissafin Turawa. Za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Rijalun wa Nisa'un Haula Rasuli sallallahu alaihi wasallam, wanda yau muna kan shakhsiya ta 10, wato mutum na 10 kenan a cikin wannan sahabbai da muke karanta tarihinsu. Wannan kuma shi ne wato na goman waɗanda annabi ya musu bishara da gidan aljanna, shi ne na ƙarshensu, Sa'id ibn Zaid kenan, abin mubashiri na biljanna, shi ne na ƙarshensu na goma. Suransa Sa'id ibn Zaid, wa Sa'id ibn Zaidin fil janna, hadisi sahih. Shi kan ban magana da za a fara ya kan shi ne Sa'id ibn Zaid yana cikin aljanna. Man huwa, waye sunansa? Shi ne wato alkunyarsa Abu al-A'war, a nan littafin bai kawo ba, amma dai ana ce da shi Abu al-A'war al-Qurashi al-Adawi al-Badawi. Huwa Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza. Sunansa Sa'id bin Zaid dan Amr dan Nufayl ibn Abd al-Uzza al-Qurashi al-Adawi. Aslama qadiman qabla an yadkhula Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dar al-Arqam. Shi kuma yana cewa da suka musulunta tun farko kafin ma da Allah ya shiga dar al-Arqam. Wa shahida al-mashahid kullaha, ya halarci dukkan yaƙuƙuka da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama, ma khala badr, banda wato yaƙin badr bai samu zuwa ba. Wannan bawan Allah yana da hadisai amma ba su da yawa, kamar da Imam Zahabi ya faɗa ce walahu ahadisa yasira, yana da hadisai kaɗan. Bukhari ya kaɗaita da ruwaito ƙwaya ɗaya a cikin hadisansa. Cikin almajiransa akwai Ibnu Umar, Abdullahi ɗan Umar, almajiransa ne ya yi riwaya gare shi da irin su Abu Tufail, shi ma ya riwaya gare shi da Amr bin Hurais, shi ma ya riwaya gare shi da Urwa ibn Zubair, shi ma ya riwaya gare shi. An Urwata, an karɓo daga Urwa da ƙala ya ce Sa'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail, wannan mutumin Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail qadima min ash-shami ba'da ma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badr, ya zo daga kasar Sham bayan manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam daga wato Badr. Fa kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai yau manzon Allah magana cewa gashi ga uzurinsa. فضرب له بسهمه بجياجن بأما أنه يشي عربا نشي أما شو كنش كمروان ديدي. قال وأجري يا رسول الله, سي باير أما شي ربان سنة جنيمة سي كتشوا تولا دانا فياما ذا الله نياكم بدر فنشوا بيجيبون أذريني على شدوا زعموا مصري ويا sun raya cewa ya ce wa ajruka hajja ladan, kamar kana da ladan kamar ka je yaƙi, ka ga na falalaci. Wani hadisi Imam Tabarani ne gaba shi da isnadi mai kyau, bai je ba an ba shi rabon waɗanda suka je, kuma an masa albishir ladan ma yana da shi. Wa shahida hisara Dimashq wa fataha, ya shiga ko ya halarci kisara Dimashq, Dimashq wato kasar ce, to an taba zuwa aka mata hisar daga hasar mai kewaye ta, da in ana yaƙi akan kewaye gari kafin a shiga a yaƙi garin, to da buɗe garin duk ya je. Fa wallahu alayha Abu Ubaydah bin Jarrah فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة. أبو عبيدة ابن الجراح يسن ياشي زمنته واتو قمنا دمشق يقول هذا هو شين يمتن فرقه وانا كفتاشي وانا نقري نا دمشق وانا شين أكفار تاشي رمشه قبا وانا wuri a cikin wannan al'umma ne haka yana cikin al'isaba da al'isti'ab na ibn abdulbar wancan al'isaba kuma na hafiz ibn hajar wa huwa adil asharatil mubashirina bil janna. Wannan mutumin yana ɗaya daga cikin mutane goma nan da aka yi musu alƙawari da bishara da gidan aljanna. An sa'id bin zaid ibn amr bin nufayl an karɓo da gare shi ƙala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashira asharatin amma da albishir da gidan aljanna manzon Allah shine na goma mutane goma din. A wannan riwaya kenan manzon Allah shine na goma mutane goma na gidan aljanna din. Fa ƙala yake cewa Abubakar bin aljanna, Abubakar dan aljanna ne yana cikin aljanna. Ka zafa ka duba mubalaga ba wajen magana ce aka yi fil janna ba wai sayyid khulul janna ba, a Abubakar kawai automatically fil janna yana cikin gidan aljanna. Wa Umar fil janna, wa Usman fil janna, wa Ali fil janna, wa Talha fil janna, wa Zubair fil janna, wa Sa'd في الجنة, وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له سياكة الشي من التاسع توائنا ترى, قال أنا اتنيني رضي الله تعالى عنه. وانا عديث ابن ماجه يقول الشيكم السييني قال شيني يا ترى من ذا الله شيني نقوم انك اوانا رواية. A wata riwayar kuma babu manzon Allah a ciki ba amma ce annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama. Wa Abd al-Rahman ibn Auf qala qala sallallahu alaihi wa sallam wa qala ana fada wata riwayar Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Zubair fil janna wa Abd al-Rahman ibn Auf fil janna wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Sa'id ibn Zayd shine kenan wannan sahibin mu fil janna wa Abu Ubaidah. Kaga wannan riwaya an kawo cikakken Abu Ubaidah ibn al-Jarrah al-Amir ibn al-Jarrah fil janna shi aljanna. Wannan riwaya Tirmidhi kenan, waccan kuma riwaya ta farko ta Ibn Majah, hadisi ne ingantacce. Wannan kuma duk mun karanta riyansu duk wannan shine na goma na ƙarshe. Kana waliduhu yanzu za a ɗan taɓa tarihi da labari da ma'aikin wannan bawan Allah Zaid ɗin kenan, Zaid bin Amr bin Nufayl shi ne baban Sa'id ɗin. Ma'aikinsa ya kasance min man farra ila Allahi min ibadati al-awsa asnam, yana cikin waɗanda suka gudu zuwa ga Ubangiji, sun gudu sun nemi Allah sun bar bautar gumaka. Dan har ma a lokacin ana zargin sa a Makka cewa shi ba ban wannan bawan Allah kenan, ana zargin sa cewa mutum ne wanda yake ya bar addinin sa, ya tashi ya sanar da ana bautar gumaka amma shi kuma ya ƙi yin bautar gumaka. Wannan din har ya zama abin zargi a gare shi. A lokacin fa manzon Allah bai zo ba, ba turo annabi ba, haka kawai fitra Allah ya sa masa yin kawai shi baya son bautar gumaka mahaifin shi. قبل البعثة المحمدية كافر أتورو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في أرض الشام يتطلب الدين القيم yayi kururuwa a ƙasar Sham yana neman addini yayi addini na gaskiya shi ma yake shi lokacin da an ba turo Allah ba a duba cikara ba Allah fara nasara wal yahuda yaje yaga nasara yaga yahudawa yaga kirista yaga yahudu kuma amma duk da aka fakari addinihum ya kyamaci addininsu bai yadda da nasaranci ba dan batane bai yadda da yahudanci ba dan shi ma batane wa qala sai yake cewa wancan lokacin Allahumma inni ala dini ibrahim alayhi salam ya Allah ni dai kam ina kan addinin annabi ibrahim alayhi salam ko da kudai bai samu aka koya masa addinin annabi ibrahim ba walakin lam yanfar bi shari'ati ibrahim alayhi salam kama yanbaghi sai dai kuma kaddarar ubangiji wannan mutumin bai samu dacewa ba shine lam yanfar bai samu ramauta da shari'ar annabi ibrahim din ba dan shari'ar annabi ibrahim annabi muhammadu ne ya kawo ta bai dace da samun kaman ra'a man yuqifuhu alaiha bai ga wanda zai tsayar da shi akan shari'ar annabi ibrahim din ba وهو من اهل النجاه wannan dai kuma yana cikin wato masu rabauta shine naja yana cikin wadanda suka samu rabo faqad shahida lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa yayi masa shaida bi annahu yub'atu ummatan wahda shi kade riwaya hasan shi kade baban wannan za ta shi al-umma ne shi kade kaga ya dace هو ابن عمي الامام عمر بن الخطاب شي بابا سعيد بن شي زيد ابن عمرو بن نفيل بابا واتو دان اوم دان جدان بابا عمر بن الخطاب ابن عم دان بابا الامام عمر بن الخطاب سنه دنجانتكا دا عمر كينا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ya ish hatta bais ya da annabi sallallahu alaihi wasallam shi tsohon mahaifin amma bai samu rayuwa da manzon Allah lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da lokacin da ya ga annabi din ba lokacin yana matsayin manzo bane ba tunda annabi an turo shi ne a matsayin annabi yana shekara nawa ha 40 to kaga lamarin ubangiji kafin lokacin a turo manzo Allah din sai ya mutu kuma su suna hada malamai suna hada wannan mutumin da Warqa ibn Nawfal dan gidan babban wato nana Khadija wanda yake ce manzo Allah la in yudrikuni yawmuka idan ranar ka ko lokacin da za a turo ka yau riske ne la ansuran naka nasran mu'azzara zan taimaka maka taimako mai karfi to amma bai walam yanshab nawfal bai samu rayuwa mai tsawo ba hatta mata kai sai ya mutu kaga bai samu bi'isatul muhammadiyya ba kenan amma wancan din suna faɗa cewa ai yayi imani da manzo Allah tunda ya ce in dai Allah ya kashi lokacin da za a turo annabi yayi alƙawari zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala asma bin Abi Bakr daga asma bin Abi Bakr bakarin kala take cewa la kadara yake zai da bin Amr bin Nufayl qa'iman musnadan zarahu lil Ka'ba naga Zaid ibn Amr ibn Nufayl yana tsaye ya jingina bayansa a jikin Ka'ba yana cewa ya masha Allah shi dai wannan da tijan dai shi muke magana akan shi yanzu ya kuta ran Qurayshawa wallahi ma fiikum ahadun ala dini ibrahim wa ghairi wallahi ya kuta ran Qurayshawa duk cikin ku ba wanda yake kan addinin annabi ibrahim in ba ni ba asma binti Abi Bakr take faɗa shine yake cewa a take cewa wa kana yuyi al-mawuda yana rayar da yar da ake bunnewa kasan larabawa suna da aqidar in an haifa musu iya mace sai su je su tona rami su binne ta su turbude ta haka ta mutu a haka saboda ba sa son iya mace wa idza yushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawl bima bushira bi ay yusikuhu ala hunin am yajusuhu fi turab tabi'ar su in a haifa musu iya mace sai su rinka turbude ta to shi wannan bawan Allah tun da ma shi yana ganin wannan abin da ya dace ba in za abin yarinya sai karba sai aje ta ta ciyar da ita taimaka mata har ta girma يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته يكن جاء ومتم سجينا إليك يكشي أفا حديث من أكيد تسو تقي يا ماتا ما لا تقتلها بري كرك كشيتا وأنا ما من كلمة كما كتناهني وزجر كرك كشيتا أنا أكفيك مؤنتها ni zan dauki nauyinta zan isan maka kula da ita shine mu'una wa halhalinta zan kula maka da ita fa ya khudaha sai dauki yarinyar sai da tara'at idan ta girma shine tara'at qala li abiha sai ce wa babanta in shi ita da fatuwa ilayki sai ga uban yace in ka so sai yi kuma ka yar wai shi ita ka faitu ka mu'unata ha idan kuma kana so zan ci gaba da daukan maka nauyinta wannan Imam Bukhari ya rawaito wannan riwayar mu'allaqan amma hadisi ne sahih da Imam Hakim to wannan yana nuna cewa shi mai'in wannan bawan Allah tun ma da kafin a turo musulun a kawo musulunci mutumin kirki ne kaga irin ayyuka da alheri da yake yi wannan dabi'a ta kashe yaya mata wannan a jahiliya ne amma bayan musulunci ya zo an hana ba a yi shine wai zal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin kutilat kashe ya suke to mu yanzu din ba kashewar ake ba amma dai ana wasu abubuwan da zaka ce ba su da kyau sosai kaga mutum yana gaba da matarsa saboda tana haifar masa yaya mata iya fushi da ita wani ma ta dalila wannan sai ce shi ya gaji lakum dinukum waliyadin ta kama gabanta laifinta ɗaya tana haifar masa yaya mata su dai mata ba haihuwar ɗaya mace ba hannunsu yake ba yana hannun Allah ne duk wanda yake gaba da matarsa ko yake kiyayya da ita saboda tana haifar yaya mata to a isan masa ya ji cewa da Allah yake gaba kuma arzikin da Allah ya masa ne ya rena ba laifin mace kwata-kwata a ciki ba laifin mace kwata-kwata a ciki idan Allah ya kaddara za ka samu ɗanin shi za ka samu in mace ne Allah ya rubuta ma ita za ka samu kuma wani abu mamaki na mutane shi ne baka san ya'yan nan da kake haifa wai zai ji ɗanka ba da yawa wasu sukan suna haifi ya'yan mazan amma ba su da amfani wallahi ba su da amfani amma ya mace bisa ga al'ada da irin taushin zukata da Allah ya musu galiban sun fito sai iyayensu ya mata galiban ko mutuwa aka yi zaga sun fi tasirin tuwa ko wace duk inda ta kai ta kawo zaga ko ina ta ce a wani zaga tana tunanin iyayenta da yawa kullum tana yawan magana wa mijinta za ta je gida za ta je gida amma namiji in ya goge ya samu duniya sai shekara biyar ma zai je ga iyayen shi ba Allah shekara biyar cur ba abin da ya dame shi in ka ga ya je to mutuwa ce ta kai shi Allah amma mace zai wahala ko a wata ƙasa take za ka ta yi ƙoƙari ta dawo ta duba iyayenta bayan nan ko ana haifar su ne su amfanar da kai kuma su amfanar da al'umma da haka alkhairiyya din ba ta kan wani jinsi guda daya. Alherin na haihuwa ba yana kan jinsin wato halitta ɗaya bane, ba ce wai maza su ne masu alheri ba, ba ce kuma mata su ne kaɗai masu alheri ba. Ana iya samun alkhairi fi kila tarafaini, a duka ɓangarorin guda biyu. Ina fatan muna fahimta. Da haka wannan ɗabi'a ce wato ta kafirai ta kuma ɗabi'a ce ta maguzanci, ƙiyayya da mata idan suna haifan ƴaƴa mata, duk abin da Allah baka kai fatan Allah sa albarka. Kawai kai fatan Allah sa albarka. Eh, ana cewa ai nauyi ne, matsala ne, tana ta tara ma ƴaƴa mata, ba za su ba sa iya komai, sai dai kanka auren da su ka ba wa wasu da sauransu. To ka gode wa Allah da Allah ya baka dama, ya baka arzikin da za ka tarbiyyantar da ƴaƴan har su girma, har ka ba wa wani. Wannan ɗin fa aikin lada ne, karka ɗauka aikin banza ne, aikin lada ne. Ka tarbiyyantar da ƴarka ka ba wa wani aura, ai ba aikin banza ba ne. Lada za ka samu har ka mutu. Matuƙar tana zaune zaman auren nan, matuƙar ta taimaki mijin nan, matuƙar ta yi aiki alkhairi, kana da kamashin. Ai kai ne ma ya kamata a kai ma lada ma cikin account ɗinka, inda kai ka tsaya ka kula da tarbiyyarta, ka lura da ita, kai waye waye da sauransu. Kuma annabi ya yi alƙawari ga duk wanda Allah ya ba shi ƴaƴa mata ɗaya biyu uku ya tarbiyyantar da su har suka kai munzalin balaga, suka yi aure, insha Allah tabaraka ta'ala waɗannan ƴaƴan za su zamanto masa masu ceto a garin shirin tashin alƙiyama. Kaga wannan ai ni'ima ce. Da aka kiyaye a lura da wannan, mutum ya roƙi Allah alheri kuma duk abin da ya baka alhamdulillah, alhamdulillah. A ɗabi'ar ka za ka iya cewa eh ka san ƴaƴa maza, wannan ba alaƙa ba. Addu'ar ka kai addu'a ka ce Allah ya baka ƴaƴa maza, wannan ba laifi ba ne. Ka iya ƙin yin addu'a kar ka ce Allah ya baka mata, za ka iya yi. Amma ba wai in Allah ya baka ƴaƴa mace kuma ka kama kiyayya, ka kama nuna raki da me yasa Allah zai baka ƴaƴa mace ba, wannan ba daidai ba ne ba. To wani yana nan fa ko ka dangane ma Allah bai ba shi ba. Ka dangare matarsa ta haifi, ka dangare ma ba ta haifa ba. Babu anyi kuma za a ga wani kuɗi kuma ba magana. Duk inda ake zuwa a ƙasar nan don a samu haihuwa, duk yadda ake wanke mahaifa, daɗa jona ta, gyara ta, a yi waye waye, duk ya yi, Allah bai ba shi haihuwa ba. Haka dai yake zaune ba karare, ba ya haihuwa matarsa ba ta haihuwa. Ga dukiya kuma, amma ba ya mai gadon shi. Ba yi da wanda zai zo ya ɗauke kewa da shi. Wallahi akwai mutumin da na sani Allah bai ba shi haihuwa ba, yayi addu'ar, yayi addu'ar, aka je asibitin, aka yi binciken, aka yi aka ce lafiya lau, ba ta da wata matsala, ba ta da wata matsala. Yayi ita kanta matar da yake zaune da ita din ta shiga damuwa, me yasa ba ya haihuwa? Kuma Allah ya jarrabe shi da san ƴaƴa, ta kai ga insha Allah saboda san ƴaƴan nan da yake yi, har ma yakan yi kokari kamar ya mai da mai ƴaƴan makota ma kamar nasa ne, dole sai ya ji kamar nashi ne. Ka ga yana ta siyo kayan da zai ɗauki hankalin yara, ƴan alawomi ne, ƴan chocolate ne, ƴan minti ne, kuɗi ne, da canjo kuɗi naira biyar biyar lokacin da ake kwandala kwandala ne, canjo sababbi. Ya yana dawowa unguwar zai tara yara wajen mutum 20-30 ita raba musu, ya ɗauki wannan ya rungume ita masa wasa, ya kama wannan ya riƙe ya shigar shi har gida, abinci zai ci ya ɗauko su ci da yara, duba yayansa ba, yana so, yana so. Wallahi sai zai ɗauki shekaru masu tsawo, Allah bai ba shi ba. Can wata rana Allah madaukin sarki kawai sai Allah ya kaddara aka samu ciki. Sun yi kusa ba su inkari su ce kai ba ciki ba ne ba, don sun ɗauki tsammani. Bayan shekaru ne masu tsawo kai sai mata ta samu juna biyu. Yanzu yadda ake tenerin wannan juna biyun ba, duk bayan ɗan kwanaki sai an ji asibiti an yi test an dudduba. Tsakanin ne wane ne a sha magani, matar a hana ta duk wani aiki, a hankali zai ke aikin ki zubar mana da shi. Allah madaukin sarki ya ba shi, baka ga yadda yake waɗan ba. To wani yana neman wannan ɗin ruwa a jallo, kai kuma Allah ya baka ma kana abin nasa. Haka Allah yake rabansa. Wani ana ta tula masa su ƴaƴan sai dai ya dakatar da su ma. Aka suke zuwa ba zurfi. Wani kuma yana danewa Allah bai bashi ba. Za ku matar da za ta haihu, in ta haihu sai bayan shekara biyar ta ƙara haihuwa, kai akwai sai bayan shida ma ko bakwai ma, sai an ɗauke ɗan ba ne kuma sai su zuka samu. Haka Allah yake raba rayuwa, amma ku sani arzikin ‘ya’yanku ba a hannunku yake ba. Haka arzikinku ba a hannun ‘ya’yanku yake ba. Allah shi ke ba wa kowa. Kun gane wannan? Wa kana ya'ibu ala quraishin, yana aibanta wa Qurayshawa, wa yaqulu, yana cewa ash-shatu khalaqa Allah, akuya Allah ne ya halice ta. Wa anzala laha min as-sama', ya saukar mata arzikinta daga sama. Wa anbata laha min al-ardi, ya tsirar mata da tsirrai daga ƙasa. Ya saukar mata ruwa daga sama, ya tsirar mata tsirrai daga ƙasa. Summa tazbahunaha ala ghairi ismillah, amma ku zo ku ɗauki wannan akuya kuna yanka ta ba da sunan Allah ba, sai ku kira sunan gunki. Yanzu kun yi wa Allah adalci, ka duk wannan magana ba tun ba musulunci yake faɗa. Akuyan nan ba hadisi, bai da hadisi, amma dai akwai ƙwaƙwalwa. Duk yanzu ka duba akuya, Allah ya halicce ta, ya ba ta ruwa daga sama, ya ba ta abinci daga ƙasa. Ku kama wannan akuya, duk Allah ya mata wannan gata, ku yanka ta, kuma ku kira sunan Allah wajen yankan, ba za ku yi ba sai dai kira sunan gunki. Daga wannan yana nuna mutum yana kan fitara, ko ba ka bani rawal Bukhari. Amma waladuhu Sa'id, amma ɗansa Sa'id, wannan wanda muke magana a kai, wala kallala min al'adami nasiban bisababi islami, ya azabtu shi kuma wannan bawan Allah ya sha azaba sosai saboda dalilin musulunta ta sa. Ya samu rabonsa na azama. An kais bin abi hazin, daga kais bin abi hazin kala sa'id bin zaid yana cewa laqad ra'aytuni wa inna umar ay ibn al-khattab, na ganni lalle umar bin khattab la mawsiqi ala al-islam qabla an yuslima, umar shine ya kasance wato mai wahal da ni, mai duka na, mai azabtar da ni kafin ya musulunta. Umar ɗan Khattab nan dai da kake gani shi ne ta mun azaba kafin ya musulunta. Shi na musulunta amma na ci azaba a gurin shi, ya ɗaure ni, ya wulaƙantar da ni, ya ƙasƙantar da ni, shi ne lamautu fi alal islam qabla an yuslima. Thumma kana lahu al-yadu tula ba'da zalika fi nusrati al-islam, amma daga baya kuma Allah ya bashi hannu mai tsawo wajen taimakon musulunci a bayan wannan. Da an yi tabargazan, amma yanzu kuma alhamdulillah an dawo ana aiki mai kyau. Ai su Umar an yi abin da aka yi radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi kafin ƙarfin musulunci. Yawa, suna da ƙarfi, suna da shaja'a, suna da jarumta, kuma suna azabtar da mutane. Iyakar azabtarwa ta dalilin musulunci, amma yanzu da Allah ya kawo shirar musulmi kuma sai dawo yana azabtar da Allah ta dalilin kafirci. Sayyidun fil islami wa sayyidun fil jahiliya, shugaba ne a musulunci kuma shugaba ne a lokacin jahiliya. Allah madaukin sarki ya yi masa rahama, ya yi masa dacewar fadi. Sayyidun fil islami wa sayyidun fil jahiliya. Safahatun mubi'a min jihadihi, akwai wasu wato takardu masu haske na jihadi shi Umar ibn jihadi Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu. Laqad abla Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu bala al-hasana, an jarrabe shi da bala'i mai kyau, jarraba mai kyau. Idan jarraba da za'a jarrabe ka akan addini ai mai kyau ce malam. Ai ma jarraba akan fitinar duniya shi ne tashin hankali. Wa jahada fi sabilillahi ta'ala jihadal abrari, ya yi jihadi saboda Allah, jihadi irin na masu yi wa Allah da'a da biyayya. Ga labarin jihadinsa, yawma ajinadin, yawma ajinadin rana ce da aka fafata da Rumawa tsakanin musulmi da arnan Rum, kiristocin Rum. Kana ka'ibul fursani yawma ajinadin, shi wannan Sa'id ibn Zaid shi ne kwamanda na jaruman sojoji mayaka a ranar yakin ajinadin. Wa kana min ashaddin nasi, yana cikin wato jarumai mutane masu tsanani. Wa huwa alladhi ashara ala Khalid ibn al-Walid bi badi al-qital yawm ajinadin, shine kuma yayi ishara da nuni wa Khalid ibn al-Walid bada shi yace wa Khalid ibn al-Walid ranar wannan yaki cewa mu fara yaki kar mu tsaya kada mu ba mu ba ta lokaci lamma ramarumul muslimina bin nishab bin nishab bin nishabi yayin da rumawa suka fara harban musulmi da masu da kibau yaga harbin yayi yawa ana ta sako masu ana ta sako kibau fasaha sa'id ibn zaid bi khalid qailan sa'id ibn zaid wannan ba Allah ya daga sauci yana yi wa khalid ibn walid magana yana cewa alama nastajibu li ha'ula'i al'aj yaya zamu zauna ba zamu kaifar maki ga waɗannan aladu ba waɗannan mutanen banza waɗannan kaskantattun mutane wa qadra shakuna bin nishabi hatta shamasatil khailu sun yi ta harbin mu da kibau da masu har sai da ta kai ga shamasatil khailu ba za mu iya hawa kan dawakin mu ba saboda duk wanda ya hau za a feto shi ka san idan yaki yayi yaki harbi yayi harbi to dokin ma ba wa sai duka sauka ƙasa ka shiga gargashin sa ina saboda shirin da za su ta yi yace yaya za mu zauna ana ta harbin mu za mu kai farmaki ba mu tafi mu je mu kai musu farmaki ashe kaga mutum ne jarumi wala mu mamaki duk waɗannan mutanen guda goma da wakar da ashirin su ne lahum bil janna dinnan idan aka baka labari